Voix Afrique.
Sashin Hausa na muryar Amurka ne ke magana daga birnin kwannin jamhuriyar Niger akan mitoci 16, 21 da 25. Ana iya samun mu a kodayaushe a duniyar gizo a voahausa.com ko sashinhausa.com. Ga masu sauraron mu a jamhuriyar ta Niger, suna iya kama mu a waɗansu gidajen radio ka masu zaman kanunsu da suka hada da amfani sarauniya fara'a Nomad da Lol da Niya FM da ke birnin kwanni, sai tashar mu ta VOA Africa da ke birnin Yamai kan mita 102.5 biyar a Ghana. Ana iya kama mu a Alfa Radio dake birnin Kumasi. Masu sauraron mu, Haruna Mamman Bako ne ya kullo muku a wannan shiri na musamman a wannan hantsi, wanda a yau zai zo muku daga birnin kwannin jamhuriyar Niger tare da taimakon ofishin kuryar Amurka dake birnin Yamai. A cikin shirin na yanzu za ku ji cewa sojojin tarayyar Najeriya na ci gaba da dukudin wuta akan mayakan Boko Haram da ISWAP a dajin Sambisa. A jamhuriyar Niger kuwa makiyaya Fulani ne na yankin da Magaram ke nuna damuwarsu game da halin da makiyaya Fulani na tarayyar Najeriya suka samu kawuna su a ciki a kudancin kasar. Muna tafe da kai daga cikin sababbin shirye-shiryen da sashen Hausa na muryar Amurka kullo da shi mai suna yan kasa da hukuma, sai sharhin jaridun jamhuriyar Nijar, sannan mu kammala da sharhin muryar Amurka da ke bayyana matsayin gwamnatin Amurka. Mun daga wannan zai zo muku ne bayan na mai da ku a Washington DC domin sauraron labarin duniya.
Jama'a assalamu alaikum, ga cikakkun labaran duniya mai karantawa Sarfili Hashim Gumel. Shugaban kasar Turkiya Recep Tayyip Erdogan ya zargi takwararsa kungiyar NATO Amurika da tallafawa ƴan ta'adda sakamakon mutuwar wasu Turkawa 13 da aka sace a arewacin Iraki. Ya kuma ce bayanin da Amurka ta yi game da kashe-kashen wanda Turkiya ta dora akan mayakan Kurdawa abin dariya ne. Ku Amurka kun ce ba ka goyon bayan ƴan ta'adda, alhali kuna tare da su kuma kuna bayan su, a cewar Erdogan jiya Litinin a cikin jawabinsa game goya bayansa, da ya ce ƴan ta'adda yana nufin jam'iyyar ma'aikatan Kurdistan ko PKK, wacce ta kwashi shekaru gwammai tana tayar da kayar baya a kudu maso gabashin Turkiyya. Erdogan ya yi wannan magana kwana ɗaya bayan da mai magana da yawun ma'aikatar harkokin wajen Amurka ya faɗa cikin wata sanarwa cewa idan aka tabbatar da rahoton mutuwar fararen hular Turkawa a hannun MPKK, mun yi Allah wadai da wannan matakin da kakkausan murya. Amurka da Tarayyar Turai da Turkiyya na ɗaukar PKK a matsayin ƙungiyar ta'addanci. Jiya Litinin Prime Minister Birtaniya Boris Johnson ya nuna alamar zai goyi bayan wata yarjejeniya ta duniya game da annoba wacce za ta samar da mizani da musayar bayanai da fayyace gaskiya. Johnson ya yi tsokaci ne yayin gabatar da jawabinsa game da coronavirus kamar yadda ya saba daga ofishinsa a London, lokacin da aka tambaye shi game da ziyarar kungiyar lafiya ta duniya WHO da aka kammala kwanan a birnin Wuhan na kasar China don binciko tushen annobar coronavirus. Ranar Juma'a, mai ba da shawara kan harkokin tsaro na Fadar White House Jake Sullivan ya ba da wata sanarwa cewa yayin da Biden ke mutunta aikin WHO da masanan da ke mata aiki, shugaban ya nuna damuwa matuƙa game da abin da tawagar binciken COVID-19 ta fara samowa, kuma yana da tambayoyi game da hanyoyin da aka yi amfani da su wajen ganowa. Masu zanga-zanga a Myanmar jiya Litinin sun yi Allah wadai da matakin da gwamnatin soja ta ɗauka na tsawaita tsare hambararriyar shugaba Aung San Suu Kyi har zuwa ranar Laraba. Jiya Litinin sojoji da motocin soja sun fito tauna tsakuwa a wani mataki na ƙara yanayin tsaro a manyan biranen. A Mandalay, sojojin sun yi amfani da harsashen roba da watsa ruwan zafi wajen fasa zanga-zangar a gaban bankin tattalin arzikin Myanmar. Kafofin yaɗa labarai na cikin gida sun rawaito cewa wasu mutane kalilan sun ji rauni. A Yangon, birni mafi yawan jama'a a ƙasar, masu zanga-zanga kaɗan ne suka taru a jiya Litinin saboda dalilan da suka hada da kasancewar motocin soja akan titunan. Labaran duniya na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Hukumar lafiya ta duniya ta sanar jiya Litinin cewa ta amince da nau'i biyu na rigakafin coronavirus na AstraZeneca don amfanin gaggawa, matakin da zai bunkasa alluran a duniya cikin makonni masu zuwa. kamfanin AstraZeneca da ke Koriya ta Kudu da kuma cibiyar Serum ta India ne suka samar da alluran. Wa'anda WHO ta ce suna da kyau ga duk mutanen da suka wuce shekaru 18. Kungiyar Lafiya ta Duniya ta kwashe ƙasa da wata guda kafin ta tantance bayanai kan ingancin da amincin magungunan kafin ta bada izinin amfanin gaggawa da su. Kungiyar Lafiya ta Duniya yanzu ta rarraba alluran ta hanyar amfani da tsarin COVAX ke samarwa zuwa kasashe masu matsakaici da masu ƙaramin ƙarfi. Amincewar ta kuma baiwa kasashe damar hanzarta yin dokokin cikin gida don shigowa da gudanar da alluran.
Labarun duniya kenan suka zo muku daga nan sashen Hausa na muryar Amurka. Yanzu sai taskar rahotanni da muke dauke da su a halin yanzu, inda za mu soma da tarayyar Najeriya. A tarayyar ta Najeriya, sojojin kasar ne ke ci gaba da lugudin wuta akan mayakan Boko Haram da ISWAP a dajin Sanfisa, ta da kubutar da mata da yara. Daga Abuja ga rahoton Hassan Mai na Kaina.
Rahotannin da ke fitowa daga dajin Sanbisa na nuna cewa yanzu haka dakarun Najeriya na canna ta ruwan wuta akan mayakan Boko Haram da ISWAP. Dakarun sashi na daya na rundunar Operation Lafiya Dole da suka haɗa da Brigade na 21 da Brigade na 26 tare da haɗin gwiwar sojojin kawancen kasashen tafkin Chadi na canna ƙara kutsawa can cikin dajin na Sanbisa. Wata majiyar tsaro ta shaida mana cewa sojojin sun samu nasarar rugurguza sansanonin mayakan Boko Haram a garin Bello, Koce, Lawanti, Alfa, Bula Hassan da Alfa Cross da kuma sauran garuruwa da ke kusa da wannan yanki. Ko da yake rahotanni na nuna cewa dakarun sun fuskanci jirjiya daga 'yan ta'addan a karan farko, waɗanda suka bubbina abubuwan fashewa akan hanyar da sojin ke kutsawa. Amma duk da haka mayakan sun rugurguza sansanonin na 'yan ta'adda tare da halaka da dama daga cikinsu, da kuma kwato motocin yaƙi da sauran kayayyaki. Sojojin kazalika sun kubutar da mata da ƙananan yara. Tosai dai kuma soja ɗaya ya rasa ransa, ƙalin wasu hudu kuma sun samu raunuka, amma a halin yanzu suna samun sauki a wani asibitin sojoji da ke birnin Maiduguri. Masana tsaro irin su Major Bashir Shaibu Garma mai ritaya na cewa wannan labari ne mai faranta rai.
Wato wannan labari ne wanda zai faranta mu mutane rai, especially mu irin mu, yadda mutane suka sa rai a kansu, za su kokarta, za su yi abin riki sosai, da sun fito da kokarin da su wayannan shugabannin ne na zamani da muna na wurin abun da ake kira flexibility din su, yadda ma komandoji na kasa su yi amfani su tafiyar da abin yadda suka ga abin yake a cikin filin daga.
Idan muka duba batun da shi shugaban kwamitin soji a majalisar dattawan Najeriya sai tarin da muke cewa idan irin wannan hoɓɓasa ya dore, shi yana da yakinin kafin ma faɗuwar damuna za a iya kawo ƙarshen wannan yakin mutane su koma garuruwansu a samu a yi noma. Kai ma kana da yakinin cewar idan irin wannan harare ya ɗore, kwalliya ka iya biyan kuɗin sabulu a gaba ɗaya?
Wannan da gaske gaskiya ne abin da shi sanatan kwamitin chairman ya faɗi, gaskiya ne zai yiwu kafin faɗuwar damina za a iya cin galaba abin da domin a yi ƙoƙari a gama shi kafin ganye itatuwa su fara ganyaye kuma daji ya zage tofowa mutane da sauran raguwar su fito suna abin nan. So abin da ake kira sustainability.
Yanzu dai abin jira gani shi ne irin tasirin da wannan harhare da sojin ke yi zai yi domin samar da zaman lafiya da kwanciyar hankali a wannan yanki. Hassan Mai na Kaina, muryar Amurka daga Abuja, Nigeria.
Daga tarayyar Najeriya sai makwabciyar ta jamhuriyar Nijar, inda ƙungiyoyin makiyaya Fulani na yankin da Magaram suka nuna damuwarsu game da halin da makiyaya Fulani na tarayyar Najeriya suka samu kawunansu a ciki a kudancin ƙasar, kamar yadda za a ji ƙarin bayani a cikin wannan rahoto na Tamar Abari daga birnin Zandar.
Wannan lamari dai bai yi wa sarakunan gargajiya daɗi ba, kamar yadda Hadi Gurgudu sarkin Fulanin jihar da Magaran ya bayyana.
Gemin ɗan wanka ya yi kama da wuta sawa na kallaka, wasu haka ma suka faɗa. To wannan abu lalle yana ci mu mutuwa a ƙwarya sosai, don saboda kin san Nigeria da Niger duk guda miki, inda mana ta yi duk Allahin rabin makiyaya na Nigeria saboda noma da ake sukan hayo su zo su nan zone pastoral, kuma an so makala kuma sukan komawa Nigeria, kuma da namun hallo ake gamuwa ana komawa. To kin ga duk abin da zai taɓa Nigeria in ya taɓa makiyaya yakan taba mu. To wannan abu kuma yana ba mu tsoro sosai, saboda kin ji yanzu dai ana cewa ma akwai inda ake cewa gaba ɗaya ma a hana kiwon a Nigeria. To kin ga wannan abin zai bada babban matsala. Yanzu haka da nake miki zance, muna da mutane, muna da makiyaya a can wanda irin wannan al'amuran sun rilitsa su.
Ƙungiyoyin makiyaya na Niger da Nigeria na da hulɗa mai ƙarfi, abin da ya sa a cewar Abdulrazak Sani, shugaban gungun ƙungiyoyin makiyaya na Kafan a nan Niger, bai yi musu daɗi ba.
Ko da cikin watan Agusta mun tattara sarakunanmu da magabata namu na Bariki, mun ziyarci dukkan ƙungiyoyin makiyaya na jihar Ayawa. Mun sadu da su a Gumel, a gaban mai martaba sarkin Gumel, tare da sarakunanmu na makiyaya. Abin da ya taɓa makiyaya na Nigeria ya taɓa makiyaya na Niger. Abin da ya taɓa makiyaya na Niger ya taɓa makiyaya na Nigeria.
Shugaban na Kafan ya ƙara da cewa dukkan inda matsalar take shine rashin aiki da dokoki na kiwo.
Su cin ba ma cin burtari bane, tunda akwai dokoki na ƙasa da ƙasa wanda suka bada damar a yi zirga-zirga ko kuma a mace a yi kiwo a Afirka ta Yamma. To rashin bin dokokin wannan ne kawai ta ma.
Gani irin matsalolin da ke faruwa a wasu ƙasashe makota, tuni sarakan gargajiya suka fara ɗaukan matakai.
Zirganiya tsakankaninmu da mu da su babu wanda ya isa ya hana, ba ma iya ba. Saboda ƙungiya muke na CDAO yanzu duk alherin inda harɗawanmu suke, mun ba su gargaɗin cewa su yi hankali, saboda daga can wanda aka matsawa aka koro, wallahi akwai wanda suke shigowa suna so ma su zo nan su zamna a nan, saboda sun san akwai kwanciyar hankali. Irin wannan shi ne yanzu muke ɗaukan matakai sosai, saboda wanda zai shigo mu san wane ne ya shigo.
Tamar Abari, muryar Amurka daga Damagaran a jamhuriyar Nijar.
Masu sauraron mu kar ku sha'afa, muna kawo muku waɗannan shirye-shirye na musamman ne daga birnin Kwannin Jamhuriyar Nijar da taimako ofishin muryar Amurka da ke birnin Yamai. A halin yanzu ga Muhammad Ibrahim Kwari ɗauke da shirin farko daga jadawalin sabbin shirye-shiryen da muryar Amurka sashen Hausa ke gabatar muku, mai suna ‘Yan ƙasa da hukuma.
‘Yan ƙasa da hukuma.
Harkan ba ya zan kurra. Daga lotan nan ne zai fara amfanin kansa, yana shikura ya bido haƙƙinsa ya tattara, koji koke nasa samura ya zamanto da ne mai himma bisa sabgar kyautata al'umma.
Masu saurare, assalamu alaikum, barka da saduwa da ku ta cikin sabon shirin ‘Yan ƙasa da hukuma, wanda ni Mahmud Ibrahim Kwali zan gabatar.
A ɗauki jama'a aiki, ba za a ɗauki mai na ƙasa ba, sai a ce ai bara ce daidai da kai, kuma mu yi barar a ce mana mun ɓata ƙasa. Yau muna ji muna gani a ƙasar nan ana ba wa mutane bashi a ƙasar nan, tun daga naira 100,000 har miliyan 100 an hana mu, kuma sana'a ba fun mu iyawa aka yi ba. Haba jama'a, ya kuke so in ba a san mu a ƙasar nan, a ba mu bakasu sai mu koma can da zama.
Man fetur ana sayar da shi naira 97 ne da 5, ya zo ya ƙara masa farashi, ya sake ƙara masa farashi.
Kungiyar ƙwadugo kun yi ƙoƙari, amma ku ƙara ƙoƙari akan ƙoƙari. Ku ga Janar Muhammadu Buhari ya maida mannan 200, mu ƴan Najeriya mun riga mun saba da wuya da daɗi, muna shan ta kore yaushe. Da gaske nake wallahi tallahi har cikin zuciyata a maida mannan 200, ni hakan zan fi jin daɗi wallahi, saboda ƴan Adeyo sun riga sun saba da mu.
Mun je gona muna cikin aiki, suka zo suka yayyanka mutanen mu, muna halin haula, muna neman taimako, aka mu riga gauga dan suna ƙone mana shinkafa, muna so a turo mun jama'an tsaro.
Wallahi wanda dai aikin dan sanda ya gama da shi da dosbin dai, to babu abin da aka wanda kai
a biya mu haƙƙinmu mu koma ga aiki, saboda ainihin talakawa.
Masu saurare, kamar yadda kuka fara ji, wannan shiri na ‘yan ƙasa da hukuma an kirkido shi ne hususan domin ‘yan ƙasa su samu zarafin bayyana matsalolin da ke tauye haƙƙi da ‘yancinsu na ‘yan ƙasa, waɗanda dokokin ƙasa suka yi tanadin cewa wajibi ne ga gwamnati da hukumominta su samar da su da nufin inganta rayuwar ‘yan ƙasa ɗin. Kazalika, wannan shiri na ‘yan ƙasa da hukuma zai rinka ba da dama ga gwamnati da hukumominta game da waɗannan batutuwa na haƙƙin ‘yan ƙasa da ke rataye a wuyan mahukunta.
Dukkan fitina daga jahilci take tushe kauna ta lalace, shi ke jawo a yi zalunci da matsawa gun karɓan hanci, duka ba wannan a cikin ‘yanci.
Madalla, masu saurare, kare lafiya da dukiyar ‘yan ƙasa da kula da haƙƙoƙin ma’aikata a yayin da suke kujerar aiki ko bayan ritaya, kula da ‘yanci da walwalar al’umma na daga cikin muhimman haƙƙoƙin ‘yan ƙasa da ke wuyan hukuma a kowane salon mulki.
alhamdulillah na gama aiki lafiya lau na zanna wata ɗaya wata biyu har wata 18 zuwa 19 sannan a kira ni aka ce min aka nuna min a funga abinda zan sainin miliyan 1,750 na yi kwamfinan aka ce ai ga abinda na tara ga abinda gwamnati ta bani sai na duba a shekara 35 tun da gwamnati ta bani ni kuma nawa ne tara a cikin aminisan aka ce kuma za a dinga bani 30,000 duk wata. Wallahi wanda dai aikin ɗan zanda ya gama da shi da dustbin da ɗai.
Me da dustbin?
Kamar kwandon da zaka zuba shara. To babu abin da aka wani da kai. Inda ya kawai da an baku annan miliyan 1,000,000 ka yansu ina ka jira duk wata a baka 30,000. Kuma ko ban taɓa aure ba ko ban da iyali kan naira 1,000 da rike na rana. Balle da cije mai iyali. Ka aure ka haya za ka aure da ƴaƴanka. Akwai kuɗi da aka ba ma'aikaci ɗan sanda ana shi musu resettlement. In ka bar aiki kamin benefit ɗin ka shaito. To har a yau ma da aka ban sallamattawa waɗannan kuɗin ba su shaito ba. Akwai promotion allowance ina wanda ka tun da ni samu promotion to ASP 1-star to 2-star ba a biya ni shi ba. Akwai kuɗi na moto cash bank amma an duk rukunin takardar ma ni aka ce in je in yi rubuta in follow up a bani kuɗi na ba sai da na same su ba. To kamata yi a matsayin da ran da ka shiga aikin ɗan sanda ya kamata ana an gudu wata za ka ce maka wannan kuɗin. In ana bin tsarin gaskiya a ƙasar nan da yadda ka gama aiki a shiga kuɗin motar gas ban ɗinka tunda ba a baka loan ɗin gida ba ba a baka loan ɗin mota ba to shi ne kasan gwamnati ta diba korafin ɗan sanda mu buƙatar mu wannan pension ɗin nan a fitar da mu tunda muna jin murmushin yanzu an buɗe samun police pension office to muka so a nuna mana a tabbata mana shin mun fita wancan ƙangin bala'in da muke ciki na kamfani da aka hada kudin mu aka rike aka juya ana mabutu da din ko kuma muna nan cikin mu sani ba.
ASP Muhammad Bello Tambol kenan dan sandan da ya retire a shekara ta 2018. Honorable Kabiru Alassan Ririn da ke zaman shugaban kwamitin harkokin pension na Majalisar Dokokin Najeriya yayi tsokaci akan batun gyaran dokar pension ta kasar.
Babban al'amari dai shine yanzu akwai wannan kasafin kuɗi na bana kuma an sa tanare-tanare da yawa a cikin su kuma na tabbatar da cewa jarin da shi kansa muke tunani za a yi din idan an yi shi ba zai zama ya haifar da matsala wajen yanayin kuɗaɗen ba. Dama babban matsalar da take fama da shi wajen idan mutum ya gama aiki maimakon kaso 25 da ake cewa a bashi ana tunanin cewa a ce to a ba mutum kaso 50 saboda in ya gama aiki ba shi da gidan da zai shiga ba shi da wani business da zai yi kuma akwai matsaloli na rayuwa da yawa to shine ake ta kawo dai a tunanin cewa ya kamata idan mutum ya gama a bashi wani kuɗi da ake tunanin zai ishe shi ko da ba a bashi kuɗaɗen sa gaba ɗaya ba to wannan dai kusan shine babban koce da suka fi da kuma cewa abubuwa na rayuwa sun yi tsada a kasuwanni duk lokacin da aka yi ƙarin kuɗaɗe na ma'aikatan gwamnati yana da kyau su ma 'yan pension a ce a kowane tanadi na ƙara musu kuɗi kamar yadda dokokin gudanar da pension ɗin suka tanada to wannan shi muke son mu ƙara tabbatarwa da zaran mun ci gaba da zuwa wajen jaran dokokin da muka sa a gaba yanzu muna kokari a kwamitance mu tattara dukkanin wasu jare-jare da ake son a kawo mu haɗe su guri ɗaya da kasance mun fito da doka guda ɗaya wacce ita ce za ta zama jadawalin dukkan gudanar da wannan harkoki na kanshi.
Su ba dai na kasassu a Najeriya na kokawa.
Yau Najeriya tana da mutum miliyan 200 amma da aka zo aka yi census 2006 sai da muka zama masu nakasa na zahiri muna da mutum miliyan 22. Yau a jihar Kano muna da kurma ya fi 5,000. Makarantar kura mai kwaya ɗaya ce a Kano ita ce firamare ita ce sakandare ita ce boarding ita ce dai ita ce ta maza ita ce ta mata. Secondary school ta mata a Kano ta fi 1,000. Secondary ta maza a local government guda 44 ne ta fi 1,000. Amma makarantar da kasu kwaya biyu ce ɗaya ma an kwace mana ita. Yau inda za mu sako kulma 5,000 a garin nan mu ce ku fita ku yi bara sai hankalin kowa ya tashi a garin nan haka guraguwa muka ce kowa ya fita ya je ya bara a garin nan ya aje abin da ke zan kowa sai ya baci amma kiri-kiri muna kallon ana taimakon mutane an kya taimake mu.
Malam Aminu Ahmad Tidin Wada kenan mataimakin shugaban haɗaɗɗiyar ƙungiyar nakasassu ta Najeriya reshen jihar Kano. Sai dai Dr. Zahra'u Umar da ke zaman kwamishinar harkokin mata da walwalar jama'a ta jihar Kano. Na cewa
za mu neme su ta hanyar SA Disabled za mu zauna da su tunda yanzu muna daɗa jan su muna daɗa ƙara kyakkyawar alaƙa da su mu ga yaya za mu samu mafita yadda za mu rubuta a gwamnati kuma gwamnati Allah ya taimake ta ta aiwatar musu.
Tuni dai masana kenan ta haƙƙin 'yan ƙasa a kan hukuma da kuma mahimmancin shugabanci wajen sauke wannan haƙƙi.
'Yanci wani tsoro ne daga cikin haƙƙi hakkin dan adam yana da kuma a karkashin sa akwai wasu kaman jijiyoyi kaman shi da kace yanci misali hakkin dan adam shine wanda ya hada hakkin ka gaba ɗaya da kake bukata a kare maka hakkin misali ka na mutuntaka kada wa mutum wani abu da gaba ɗaya misali doka bata yadda ba kuma kar ai maka abin da baya kan doka to yanzu misali tsakani da Allah mutanen kan barnun da aka shi din yanzu hukuma ta sauke hakkin ta ba maganar wai a ce ko ai yan boko haram ne suka shigo suka mamaya ko kuma a'a ba a ce ba su je ba suka je saboda ba izini me gwamnati take yi har al'umma suka fita suka tafi misali ba ta sa ido ba tunda ai hakkin ta da kare ransu da duke su
a dunkule an gina wato tsarin shugabanci akan shikashikai guda biyu na ɗaya shine kaucewa daga kama karya a harkar shugabanci na biyu shine kare haƙoƙin dan adam ta hanyar yin shugabanci na gari
Dr. Nasir Adamu Aliyu kenan SAN da Dr. Sa'idu Ahmad Dukawa dukkaninsu malamai a Jami'ar Bayar Kano
sai an manta da su zalunci an zauna an kashe jahilci an tumɓuke tushen lalaci roko da bara da tumakanci na rashin aiki da yawan barci to sai kaga an more yanci
fasarare shirin ƴan ƙasa da hukuma na yau kenan sai makon gobe idan Allah ya kai mu yanzu a madadin dukkanin abokan aiki da suka taimaka shirin ya zo gare ku cikin nasara Mahmud Ibrahim Kwari daga sashen Hausa na muryar Amurka ke cewa a huta lafiya
kanko ka bar talakawanka a cikin yunwa da zaman bukka ko yawan maula ko sadaka ka sani har yanzu suna sarka kowa ya gani zai zage ka
An gaida Muhammadu Ibrahim Kwari da sabon shiri na ƴan ƙasa da hukuma yanzu kuma sai Sulaiman Muna Barma dauke da sharhin jaridan Jamhuriyar Nijar.
Za mu fara sharhin jaridan na wannan mako da jaridar Le Sahel wacce ta ruwaito cewa Shugabannin kasashen Sahel sun fara gudanar da taron su na shekara-shekara a jiya Litinin a birnin N'Djamena na kasar Chadi da nufin tattaunawa akan matsalar tsaron da ta addabi wannan yanki. Shugaba Isuhu da ke daya daga cikin mahalarta wannan taro na tsawon kwanaki biyu ya ce kasashen G5 Sahel sun sha bakar wuya a shekarar 2020 sakamakon annobar corona da ta zo a wani lokaci na fama da kalubalen tsaro. Amma shugaban ya ce ya zama wajibi wannan zama ya dubi hanyoyin murkushe wannan matsala da ta kicinyewa. Jaridar Le Vanaman ta ce jamhuriyar Nijar ta fara shayo kan annobar coronar da aka gano yaduwarta a zagaye na biyu a watan Nuwamban da ya gabata. Jaridar ta ce ministan kiwon lafiya Ahmed Boto ya sanar cewa matakin karfafa hanyoyin zakulo mutanen da suka yi mu'amala da waɗanda suka harbu da ƙwayar cutar ta COVID da matakan samar da magunguna da kuma irin shawarwarin da likitoci ke baiwa masu fama da wannan cuta su ne suka ba da damar samun waɗannan nasarori. Kodayake akwai wasu matakan na daban da suka taimaka a wannan yaƙi. Jaridar Le Courrier na cewa an karkata akalar wasu kuɗaɗe sama da miliyan 5,000 na sefa a fadar Prime Minister Niger a tsakanin watan Janairu zuwa watan Maris na 2020 sai rukuni na biyu na wannan cuwa-cuwa da aka gano cewa ta faru ne a tsakanin watan Nuwamba da Disambar 2020. Jaridar ta ce binciken da aka gudanar a ma'aikatar yaƙi da ƙarancin abinci da ke fadar Prime Minister ne ya bankaɗo wannan almundahana inda aka yi ta fitar da makudan kuɗaɗe ba akan ka'ida ba sannan an nemi takardun shaidar abubuwan da aka yi da waɗannan kuɗaɗe abin ya citura lamarin da ya sa jami'ai a fadar ta Prime Minister ke ta zargin juna wajen faruwarsa. Za mu karkare da labarin zagaye na biyu na zaben shugaban ƙasar Niger na ranar 21 ga watan Fabrairu. Jaridar Le Monde Aujourd'hui na cewa talakawan jihohin Tilaberi da Doso sun kauracewa taron gangamin ɗan takarar PNDS Bazoum Mohamed abinda ke nunin Muhammad Usman ya kama hanyar lashe zagaye na biyu na wannan zaɓe. Jaridar Nia Info na cewa al'ummar jihar Tawa ta sha alwashin baiwa Bazoum Mohamed ƙuri'un da za su ba shi damar samun nasara a fafatawar 21 ga watan Fabrairu, kamar yadda suka bayyana a fili ta hanyar kasaitaccen tarban da suka yi wa tawagarsa a yayin gangaminsu na ranar 10 ga watan Fabrairu. Sule Mumuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Nijar.
Matasa a duniyar gizo yawo suke tamkar a cikin hazo su shiga kowanne lungu da sako domin sanin me duniya ke ciki.
Kawayen da kowa ne a hannunsu, wata duniya ce Allah ya kawo musu wanda ba ta taɓa kawo musu mutane da aka yi aniya wannan dama ba. To amma idan ka dauki wayan nan ka zama kai abin da za ka rika kai dariya, ka tare da kana sanin menene amfanin wannan abin zuwa gare ka ba. To lalle ka ga kana taurayi amma baka zauna cikin zamanin ka ba.
Shi dai yana gizo yana da advantage da kuma disadvantage. Yawanci dai advantage din shi yafi yawa gaskiya. Social media ya taimaka min saboda business ina bani da shago. So social media dai nan ne shagora ne nake zuwa saka duka hotunan kayayyaki na nan ne mutane za su gani su ce ga wanda suke so su zaba dan gaskiya inda baya na gizo ni da ban san zan yi business ba.
Ilmantarwa, nishadantarwa, fadakarwa, kayatarwa, gogewa da kuma ƙara dankon zumunci tsakanin juna na daga cikin abubuwan da matasa ke amfana da su daga duniyar gizo. Ku kasance tare da ni Shamsiya Hamza Ibrahim cikin shirin matasa a duniyar gizo daga nan sashen Hausa na muryar Amurka domin sanin yanda duniyar gizo take da yanda zaka iya maida ita a takamaimai.
Masu sauraron mu zamu kammala waɗannan shirye-shirye ne na halin yanzu daga nan sashen Hausa na muryar Amurka da sharhin muryar Amurka da ke bayyana matsayin gwamnatin Amurka.
Majalisar dokokin kasar Guatemala tana kokarin nada wani mutum wanda akwai mummunan zargi a kansa ya zama alƙalin kotun tsarin mulki. Zargi-zargen sun hada da na hada baki don birkita shari'a da kuma shaidar da ke nuna alaƙar da ta gabata da Gustav Alejo, wani tsohon hadimin shugaban kasar wanda ma'aikatar harkokin wajen Amurka ta taɓa fallasa rawar da ya taka a wata babbar badakala wacce ta kawo cikas ga tsarin doka a Guatemala. A ranar 1 ga watan Fabrairu, sakamakon wata ƙarar da ma'aikatar jama'a ta Guatemala ta shigar, wani alkali ya bada sammacin kama wannan mutumin da zai iya zama alkalin kotun tsarin mulki saboda laifin birkita shari'a. Alakarsa da Gustav Alejo abin damuwa ne. A 2020, ofishin mai gabatar da kara na musamman kan mummunan laifi ya fallasa shishigi mai yawa da aka yi a tsarin doka. Binciken ya gano cewa Gustav Alejo, wanda wani dan kasuwar Guatemala ne kuma tsohon shugaban ma'aikata na tsohon shugaban Guatemala Alvaro Colon, wanda a yanzu haka yake tsare saboda laifin cin hanci da rashawa, ya kafa wani tsari na ganin yayi tasiri kan yadda za a yi naɗe-naɗen alƙalai a kotunan ɗaukaka ƙara da kuma kotun ƙoli. A cewar rahotannin manema labarai, Alejo ya tuntuɓi akalla mutane 41 da ke da alaƙa da aikin naɗe-naɗe a ɓangaren na shari'a, ciki har da 'yan majalisa 10, 2 daga cikinsu ma na taka rawa a gwamnatin yanzu ta Guatemala. Akan haka, ma'aikatar harkokin wajen Amurka ta sanya Alejo da danginsa na kusa cikin waɗanda ba su cancanci shiga Amurka ba a watan Yuni na 2020 saboda alaƙarsa da mummunar rashawa. A matsayinsa na shugaban ma'aikata na tsohon shugaban Guatemala Alvaro Colon, Alejo ya shiga cikin harkar yin illa ga doka da kuma amanna da jama'a suka yi da cibiyoyin demokradiyya na gwamnatinsu da jami'ai da kuma yadda ake gudanar da harkokin gwamnati. Yunkurin da majalisar dokokin Guatemala ta yi na nada mutumin da ke da kusanci da Alejo, wanda kuma ke fuskantar zargi mai tsanani a kotun kundin tsarin mulki, ya sanya shakka game da amincin babbar kotun Guatemala, wanda hakan ke raunana tsarin doka da kuma lalata babbar manufar Amurka ta haɗin kai da Guatemala zuwa ƙarfafa mulkin demokradiyya, inji kakakin ma'aikatar harkokin waje Ned Price a cikin wata sanarwa. Ƙasar Amurka ta dukufa wajen tallafawa Guatemala game da yakar cin hanci da rashawa da kuma sauran aika-aika, wani mataki ne da ya zama wajibi muddin ana son samar da makoma mai kyau wadda jama'ar Guatemala suka cancanci samu. Yin adalci da kuma gaskiya a nadin alƙalin kotun tsarin mulki na da matukar muhimmanci a mutuncin cibiyoyin demokradiyya na Guatemala. Sharhin murya Amurka na yau kenan, wanda ya bayyana ra'ayoyin gwamnatin Amurka na yau.
Masu sauraron mu, da haka muka zo ƙarshen wannan shiri na musamman da zo muku daga birnin kwannin jamhuriyar Niger tare da taimako ofishin muryar Amurka da ke birnin mai a madadin dukkanin ma'aikatan sashen Hausa na muryar Amurka. Ni Haruna Amman Bako ke ce da ku a kasance lafiya daga nan birnin kwannin jamhuriyar Niger. Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wa barakatuhu.